أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah Maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na uku ranar Asabar uku ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine 25 ga watan uku a shekara ta 2023 a lissafin miladiya. Kafin dora abin da zamu dora na karatu, muna ta'aziyya ga dan uwanmu Malam Isma'ila Shehu Nafara wanda ɗansa ya rasu shekaran jiya kuma mahaifiyarsa tana asibiti a kwance. Allah muke roƙo ya bata lafiya, shi kuma wannan yaro da ya rasu Allah subhanahu wataala ya sa mai ceto ne gobe kiyama a gare shi da iyayensa. Allah ya gafarta masa kuma Allah ya bada haƙuri. Inda muka tsaya a jiya, kamar da muka ji ayoyin nan da malam ya karanta dangane da halayen Yahudu, yana daga cikin fa'idar da ya kamata mu ɗauka daga wasu daga cikin ayoyin da muka ji jiya, cewa lallai haramun ne a fifita mummunar hanya akan kyakkyawar hanya. Haramun ne ko da wasa kada a ji daga bakin mutum ya fifita hanyar da ba ta musulunci ba, hanyar da ba ta Allah ba, ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, a fifita ta akan hanyar Allah, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani hali da musulmi zai shiga da haka za ta halatta gare shi, ko saboda dangana dangantaka zuwa ga wani dalili ko na siyasa ko makamancin wannan, mutum ya fifita muminai kafirai akan muminai, wannan abin yana da hatsari. Ko harkar kasuwa, harkar wata alaka, shi mumini a ko ina yake sama yake da wanda ba mumini. Akwai matsala a ƙidarka da imaninka, a ce har yanzu baka fahimci wannan abu. Lalle Allah baya so ka so wanda yake ƙi, dakan in wani baya son Allah bai yadda da Allah ba, bai amince da Allah abinda za a bauta masa bane shi kadai, to yana cikin abin da yake wajibi a zuciyarka ka kyamace shi saboda wannan abu. Wani lokaci mukan yi sakaci da wannan babin, sai kaga dai waɗannan mutane Yahudawa ne, suna da littafi, kuma suka buɗe baki suka ce masu bautar gunki sun fi manzon Allah, sun fi sahabbai, hanyar su ta fi tasu. A saboda wannan Allah ya ce ula'ika alladhina la'anahumullah, waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu. Wannan mummunan aiki da zai sa mutum ya samu tsinuwar Allah, akwai muhimmancin mutum ya kula da shi ya kiyaye. Maganar aqida musulunci aqida ce, aqida ce duk kirkin wanda ba musulmi ba. Ina ga kullum mun sha faɗin wannan abu, duk irin alherin da wanda ba musulmi ba yake yi na amfanar mutane, karatu da makamantansu, mumini ɗaya duk rashin iliminsa ya fi wani, ko kutantawa ba a yi. Allah ya haramta ka daidaita hukunci, afa naj'alu al-muslimina kal-mujrimin, ko a daidaita ka ce da mujrimai da muslimai abu ɗaya suke? Allah ya haramta wannan. Har mamaki yake, yana nuna wa mutane ba kwa yi mamaki ba a ce a ɗauki da wane da wane su zama ɗaya. Malakum kaifa tahkum, ko a haka ya tabbata ce ya za ku irin wannan hukunci? Yana da kyau mu lura da wannan darasin a cikin nan. Ba a fifita wata aqida akan ta musulunci, ba a fifita wani addini akan addinin musulunci. Musulmi dai yayi wannan, to ya jefa kansa cikin hatsari da matsala tsakaninsa da Allah. Allah ya tsare mu. To bayan shi ne azamu tashi inda yace wali hadha qala ta'ala, shi yasa Allah madaukaki yace ula'ika alladhina la'anahumullah, waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu. Ai taradahum an rahmatihi, ya nesanta su ya kore su daga rahamarsa. Wa ahalla alaihim niqmata, kuma ya ɗora musu azabarsa. Wa man yal'ani Allahu, duk kuwa wanda Allah ya tsine masa, falan tajida lahu nasira, a ga mumini ne za a ce Allah ya ishe shi. To shi kuma wannan wanda Allah ya tsinewa, to in duniya gaba ɗaya za ta taru don ta taimaka masa, ba za ta iya ba, saboda Allah ya fi ƙarfin duniya baki ɗaya, Allah ya fi ƙarfin kowa. Allah yana son masu imani, to wajibinka kai ma ka so masu imani. Idan ka juya wa masu imani baya, to Allah yana tare da su, kai kuma za ka rasa mataimaki. In masu son ka suka taho baki ɗaya don su baka gudunmuwa, su taimaka, su tare ka daga uƙubar Allah, wallahi ba za su iya. Zaka ka zama tare da Allah da kuma muminai, wannan shine abin da zai sa mutum ya tsira daga la'anar Allah. Allah ya tsare mu. Sai shi ai yatawallahu, ai falan tajida lahu nasiran yatawallahu, ba za ka samu saman masa wani mataimaki da zai jibince shi wa yaqumu bi masalihihi kuma ya tsaya da maslaharsa da duk abin da zai amfane shi wa yahfazahu ya kiyaye shi ya kiyaye shi anil makarihi daga abubuwan ki ba dama ka iya samun mutumin da zai kare wanda Allah ya tsine masa ya kore shi to ba za ka samu masa mai taimako ba zaka karka zama cikin sahu daya layi daya da wanda Allah baya so Allah kowa yake so yana son mu'mini ne yana son imani yana son musulmi yana son musulunci haka duk wanda baya son musulunci wajibinka ka kin shi saboda baya son musulunci kun gane wannan zancen a samu a zuciyarka ga wani baya son musulunci yana kyamatarsa yana gaba da shi kai kuma a zuciyarka kana son sa to kana fada matsala da Allah ba ba matsala kai mu'minai bane Allah ne shi ya ce bai yadda da Allah nan ba ba zai bauta masa ba wata ran ma har zagin sa zai to kai haramun ne a zuciyarka in dai kai din kana tare da Allah kana son Allah to wajibi kai din ka kyamaci wancan ko da za ka yi masa mu'amala mai kyau ba za ka ci mutuncin sa ba to amma wajibi a zuciyarka wannan abin da yake kai tilas fa sai ka ki shi ai ba rikici akan fahimtar wannan ko to in mutum ko yana da rikici to fa akwai yana bukatar ya dawo a lakana masa addinin mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farko ya san shi Allah ya kyauta yace wa hadha ghayatul khidlan wannan shine matukar tabar da mutum a kike makon sa don ma'anar khidlan shine a barka a kike makon ka baka da mai taimako to karshen rashin mai taimako a ce Allah ya tsine wa mutum an kore shi daga zumrar mutanen kirki kuma babu mai taimakon sa in duniya za ta hadu gaba daya ba za ta iya taimakon sa sai Allah ya ce am lahum nasibun min al mulki ko ku suna da wani rabo ne na mulki ai fayufaddiluna man sha'u ala man sha'u bimujarradi ahwa'ihim ta yadda in suna da mulkin nan za su fifita waɗanda suke so akan waɗanda suke so ma'ana su fifita waɗanda suka ga dama akan waɗanda suka ga dama bisa son zuciya kawai zaben su fayakununa shuraka lillah sai da su sun zama sharikai ga Allah ma'ana abokan tarayya ga Allah yadda Allah yake mulki yake sarauta ya fifita wanda ya ga dama ya dauka kashi ya sauke ya ije wanda ya ga dama to in suna da zaton suna da mulki irin wannan suna ganin kamar su ma suna da tarayya da Allah a irin wannan fita dubiri almamlakati wajen gudanar da masarauta falau kanu kadhalika to sai Allah ya ce inda hakan ne ma to kuma ba hakan bane ma'ana da a ce suna da mulki to kuma ba su da shi to da suna da shi din ma la shaqqu wa bakhilu ashadd al-bukhl to da sun yi rowa tare da kudayi da kuma za su yi rowa kuma haƙiƙanin rowa ma'ana rowa mai tsanani wanda mutum kullum zai hana abin da ke tare da shi kuma yana so shi a bashi shi ne ake cewa mene ashuhu yawa to kuma za su yi rowa ta ba sa son su rabu da nasu komai kankantar sa su miƙa wani to duka da a ce suna da sarautar da mulkin to da su marowata ne Allah shi ne mai ba da mulki ga wanda ya so Allah shi ne mai ɗauki mulki daga hannun wanda ya so don haka in Allah ya zaɓi wanda zai bayar kuma shi yake yi to babu wanda zai iya tarewa saboda ya san waɗannan mutane a hali irin na Yahudu inda su ne za a ce suna da mulki to kuma sun fi kowa rowa a duniya ba za su ba wa kowa wata dama ba inda su ne da damar da za a ce iska da muke shaƙa a hannunsu take sai an saya to yanzu ana layi ana sayan kati irin yadda ake sayan katin wutan lantarki kafin ya zuke kai yanzu a ce iskar da zaka shaka sai ka biya kuɗi ka sa katin aliyu kana yawo da shi ruwan da zaka sha da zai sustaining jikinka shi ma a ce sai ka sayo kullun baka da inda zaka same shi ma'ana ba wai irin wannan saye da muke na abin nan ba wannan dama mai dama da amani a ce iska dai musamman ma a ce da zaka zuka haka kuma ka fito da ita a ce da sai ka biya to da lokacin da zaka san lalle ni'imar Allah ba abun wasa bace to da a hannun yahudu da suna da iko da sarautar da za a ce sun mallaki wannan abun za su tare shi sai sun ga dama ka sha iska to lada an shiga uku saboda su sun fi kowa ruwa a duniya mai mu'amala da su ya san haka wali haza qala sai Allah ya ce fa idan inda hakan ne ma ai law kana lahum nasibun min al mulki inda suna da wani rabo na mulki la yu'tuna an-nasa natira to saboda tsabar ruwa su ba za su baiwa mutane ko da gurgudan an-naqir ba an-naqir shine dai wannan dan dog dan digon nan dake bayan kwallon dabino eh to kowannan ba za su baiwa mutum ba lalle babu wanda ya san abun halitta irin mahalicci ko wannan ita ce dabi'ar yahud ita ce halin yahud kuma har zuwa yau haka suke marowata ne na innana sun su dai su tara kuma su tara su ƙara tarawa Allah tsare mu da wannan hali kuma wannan da yake shine har yanzu ga marowaci marowaci ba wanda yake rowa sai wa sai kansa mun mu a musulunci mun yadda mun yi imani duk wanda ya bayar Allah zai bashi idan ku ka hana ka tare kofar ka samu domin wannan abin da ya shigo hannunka ba mallakar ka bane aro Allah ya ba ka kuma wata rana zai zo ya dauke wa hadha wasful lahum bi shiddati al mukhl wannan siffa ce da Allah ya sifanta su da tsananin ruwa ala taqdiri wujudi mulkihim al musharak li mulki Allah in ma an kaddara cewa suna da mulki wanda ya tarayya da mulkin Allah wa akhraja hadha makhraj al istifham al mutaqarrir inkaruhu inda kulli ahadin wannan istifhami ne na inkari sai fito da shi da irin wannan sura ma'ana halin su ne sananne marowata ne inda a ce da halin da dama a hannun su na su raba wani abu na arziki to da ba za su bayar ba don haka na meye za su yi wa wani hasada akan falalar da Allah madaukaki ya bashi to shi yasa ya biyo wannan ma da fadin sa am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi ko kuwa su ne wa mutane hasada ne akan abinda Allah ya ba su na falala tunda Allah ya tabbatar su ba su ne masu bada wannan falalar ba to kuma tunda Allah ya baiwa wani falala wanda ba su ba to su kyalle shi man ya tafi da falalarsa ko yawwa to shine Allah sai ya ce ko ko dai hasada suke yi akan abinda Allah ya baiwa mutane na falalarsa falalar tawaye ta Allah ce ai halil hamilu lahum ala qawlihim kaunuhum shuraka'a lillah shin abinda ya dauke su zuwa ga wannan shine fadin su ko a yau akan wannan fadin nasu da suka fadi kasancewar su suna tarayya ne da Allah fa yufaddiluna man sha'u su fifita wannan suka ga dama wannan ne am ko kuwa alhamilu lahum ala dalika abinda ya dauke su suka yi wannan irin maganganu shine alhasadu lirrasuli walil mu'minin hasada da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai ala ma atahumullahu min fadlihi akan abinda Allah madaukaki ya baiwa mutane na falalarsa su waye mutane anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai yawa Allah ya zabi larabawa a matsayin su ne waɗanda ta hanyar su zai aiko sakonsa na ƙarshe su yahudu ko banu isra'ila sun yi tsammanin a cikinsu ne da ya zo ba a cikin nasu ba tare da cewa fa waɗanda suka zo a cikin nasu ma ba yadda suke da su ba ɗabi'ar yahudu ce waye kashe annabi yahya waye ƙoƙarin kashe annabi isa bai nasara ba su kuma su ɗin waɗannan daga ina suke ba larabawa ba ne annabi yahya daga cikin banu isra'ila yake annabi isa daga banu isra'ila yake
وكم نبيا قتلوا كما الله بام لا بري اسم القرآن لأن النبوة دامة إن النبي يزوم بما لا تهوى أنفسه فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا إذن النبي يزوم مصر بأبين دزوس يسوباتا سو سيسو كشو ونبنغر ونبنغر سي كريا تاشي وسكوما سكشيسو لأنك سو san zuciyar su suke so a zo musu da ita wannan ita ce tabi'ar yahudu kowaye yazo da abin da su suke so ba to ba za su karba ba to ballantana kuma wanda ba daga cikin jinsin su yake ba ko in ce ba daga kabilar su yake ba yazo daga kabilar larabawa Allah madaukaki ya musu falala ya fifita su ya sa annabin ƙarshe a cikin su to kaga ku hasada ce babba da yahudawa suke wa larabawa akan dan me za a aika Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin su ba daga cikin su yahudawa ba yace wadhalika laysa bibid'i wannan kuma ba wani farau bane wala gharibin ala fadlillah ba kuma ba ko bane a falalar Allah faqad ataina ala ibrahima inde ba da falala ce to mun baiwa zuriyar annabi ibrahim ko in an ce ala ana nufin mutanen gidan annabi ibrahim da annabi ibrahim shi ya haifi ishaqa ko da isma'il isma'il shi ne farko ya haifi kuma ishaqa annabi isma'il ta hanyar zane aka samu manzon Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ta hanyar sa aka samu larabawa annabi ishaqa ta hanyar sa aka samu yaqub yaqub kuma shine isra'ila shi ya haifi ƴaƴansa guda 12 wanda daga cikin su aka yi ta haifuwar annabawa daban-daban har zuwa lokacin da Allah ya so in an ce banu isra'ila dama ana nufin banu yaqub yaqub wanne dan annabi ishaqa to annabi isma'ila shi kuma a gefensa aka samu larabawa kaga asali dukkanin su ka ce asali ɗaya ake komawa ko waye asalin annabi ibrahim to an bai wa zuriyarsa alkitaba littattafai nan shi ake nufi yauwa mufrad ne ana nufin jinsi haka littafai daban-daban annabawa sun zo daban-daban annabi musa an bashi at-taura ko annabi daud an bashi zabura annabi isa an bashi injila haka wannan iya wanda aka ji sunayen su kenan da kuma sauran littattafai wanda Allah bai ma ambata ba wal hikmata kuma an ba su hikima da ilimi mai zurfi akan sanin sirrin shari'a da kuma maganganu na annabta duka Allah madaukaki ya ba su wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki Allah ya siffanta mulkin da cewa mulki ne babba mulki ne wanda yi babba ka san mulkin da Allah zai ce masa babba to ba karamin mulki ba ne ba karamin mulki ba ne ba wai saboda shi yana ganin girman abun ba a'a ku ya kamata ku sani cewa mulki ne ba kaɗan aka bayar ba eh amma shi agunsa ai babu wani abu wanda yake wato ya kai a ambace shi to amma shi din da dama in abu yana da girma agunsa da gun dan adam to har rantsuwa yakan yi da shi ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atainahum mulkan azima ku ga mulki irin na annabi Suleiman mulki akan dan adam mulki akan aljan ya kira tsuntsu ya aike shi ko tururuwa ta ji maganar sa ta tsorata ta ga wa ƴan uwanta Allah ya ji yadda shi ya ji ya ce kun ji abin da suka ce ina ka taba jin wani mai sarauta yayi haka babu mai mulkin yanzu sai an kawo masa labari ko yau sai an kawo masa labari a ce ai ana kaza mutanen kaza wuri kaza suna son ka mutanen wuri kaza ba sa son ka in ba haka ba duk din yake duk abin da ake a gari bai sani da ka wanda ya baiwa dan adam irin wancan mulki na me kuma in ya dauki annabta da ilimi da littafi ya baiwa wani kuma sai a zo ana faɗa a kai a ce an kiyarda an gane ko kuma ana ganin za a iya masa hasada a kai domin ko Allah shine mai raba wannan falala ga wanda ya so to shi ga dama kuma ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala babu yadda za a yi da ita yace wazalika ma an'ama Allahu bihi ala ibrahima wa dhurriyyati nan Allah yana ishara ne zuwa ga abinda Allah yayi ni'ima da shi ga annabi ibrahim da dhurriyyarsa min an-nubuwati na annabci wato annabta wal kitabi da littafi wal mulk da sarauta ku duba waɗannan abubuwan ku dau darasi a ciki abubuwan nan uku duk wata ɗaukaka ta duniya suna koma zuwa gare su haka ne annubuwa shine ƙarshen kofar samun ilimi domin a ce Allah ne yake baka ilimi kafi kowa ilimi domin annubuwa da mun ce wani annabi ne to ai shine wanda Allah ke magana da shi an fahimci abu alkitab shine wato dai ilimi kari akan wancan sannan kuma da mulki duk wani abu na falala yanzu in babu annabci saurara ne maganar mulki da maganar ilimi to ƙarshen abin da mutum zai samu mulki anan dukiya ta shigo cikin sa eh domin yana tafe da ƙarfin mulki da ma yana tafe ne da ƙarfin dukiya zaka abubuwa da dukiya da ilimi da iko shine babban abin da dan adam dama yake faɗa a kansu duk wani yaki da kaga ana yi a kansu ne duk wata hasada da ake yi a kansu ne to Allah madauki yace mun baiwa annabi ibrahim da zuriyarsa waɗannan abubuwa don kana neman adadin annabawa da aka aiko su a cikin zuriyar dan adam to babu wanda suka kai yawan wanda aka aiko a zuriyar annabi ibrahim sune banu isra'ila musamman daga banu isra'ila ta gefen larabawa akwai amma ba su da yawa amma wanda suka zo ta hanyar banu isra'ila suna tsayawa suna da yawa kuma ga irin sarauta da mulki da Allah ya ba su irin wanda aka biyo annabi dauda kuma aka biyo ɗansa suleiman alaihi ma assalatu wassalam kamar da Allah kamar da malamin ambata anan yace wal mulku alladhi a'tahu man a'tahu min anbiya'ihi da mulkin da Allah ya biyo wanda ya biyo a cikin annabawansa ka dauda wa suleiman kamar annabi dauda wa suleiman yace fa in amuhu da haka ni'imtarwar Allah lam yazal mustamirran bata gushe ba ala ibadihi almu'minin babu mai isa babu wanda ya isa ya dakatar da ita yace dole ta tsaya daga kaina kada a ba kowa sai idan Allah din shi ya ga dama kamar da annabi Sulaiman ya roki Allah ko kada ya bada mulki irin wanda ya bashi ga kowa kuma Allah ya karba kaga tunda Allah ne mai bayarwa kuma ya dakatar a kansa irin nasa ake nufi ba wani daban ba wani daban gashi na ai dole koyaushe akwai mulki akan mutane akwai sarauta akwai iko to amma fa ba irin na annabi Sulaiman ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da haka ya yarda da haka lokacin ai kun san hadisin da yake magana akan shaydan da iblis yace da ya kama shi har ya ji yawun sa a yatsansa yace ba dan tuna alƙawarin da Allah ya yi wa annabi Sulaiman cewa ba zai ba wa kowa mulki irin nasa ba yace da ya daure shi a ɗaya daga cikin sawari na masallacin Madina yara su riƙa wasa da shi sai aljini gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare shi annabi ya fi ƙarfin wato yana da tasarrufi shi ma an ba shi iko a kansa amma kun san manzonmu sallallahu alaihi wasallam shugaba ne wajen me wajen tawazu ba shi da jiji da kai ba shi da ji da iko ba shi da jin sarauta ba hali bane jin iko da jin sarauta da taka mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa amma baya yi shi yasa da aka ce ya zaba me yake so ya zama annabi mai sarauta ko kuma manzo bawa sai zabi bawa kuma manzo to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to sai ce fa kaifa yunkiruna in'amahu bin nubuwati wan nasri wal mulki لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق تواذفي إنكاري سلك المسلم نئمتر ورد ألا يي بإبادة أنبت يبادة تيمكو يبادة ملكي ألا يتيمكي من ذا ألا سنكو بيتمكيش با يتيمكيش أرى يوري يهود أئذن سو يزو يساميسو أمدينة سكا حتى كي da mushrikan makka suka yaudare shi ya daga takobi ya yake su ya fafata da su sai da ya kore su daga jaziratul arab ko wadaliban sa almajiran sa sahabbai suka karasa korar wadanda suka rige aka ci nasara akan su a idan su kuma masu tafiya da tallan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka mulki kusan kashi 1 bisa 3 na abinda yake da wato motsi a duniya daular Rum da daular Farisa sai da suka durkusar da ita ta dawo karkashin su ko shekara 20 Aisha ko shekara 30 ba ai ba a shekara 24 Allah ya hore musu wannan a tarihi ba a taba samun irin wannan mai tarbiyar da yazo ya tarbiyantar da mutane ya dora su akan abinda ya jijjige mulkin kasashe da yawa saboda abinda suka zo da shi ne karfin tauhidi kaga wannan annubuwa sai Allah ya bashi sannan ya hada masa da me da annasar da wannan taimako da kuma mulki mulki ma an bashi ta hanyar idin yadda domin mulkin khalifofinsa kamar mulkin sa ne shine abin da yake ake ishara zuwa gare shi an wanda shi kuma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine afdalil khalqi wa ajallihim wa a'zamihim ma'rifatan billahi wa akhshahum lahu wanda shi ne fi kowa sanin Allah ya fi kowa girman sanin Allah ya fi kowa kuma tsoron Allah babu wanda ya kai shi sanin Allah babu wanda ya kai shi tsoron Allah to sai ce fa minhum man amana bihi to a cikin su akwai wadanda suka yi imani da shi to bihi din nan wa ake nufi bihi ana nufi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda suka yi imani da shi fanala bidhalika السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي عند أساكمكم هكا وأن نندسك إيماني دي شيء سكا صامو سعادة تدونيا فلين تكين دونيا والولاة دونيا تين نصرة تدونيا دكما تين نصرة تلاهرة دوان دي بمنزل الله صلى الله عليه وسلم إيماني دي شيء تو يا صامو أن أبو ومنهم من صد عنه لكن تكين سكما أكوان دي يكنجي ما kar a zo a yi imani da shi musamman su ne da Yahudawa da suka zauna da shi a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman da yayi da Yahudawa a Madina zamani na kafa hujja zamani na mu'amalar da yayi da su ta tabbatar da cewa su din sun san cewa shi Annabi ba magana ce ta shi din yana da kokonto akan haka shi yana da yaqini shi yasa yayi wajaba akan kowanne musulmi ya samu wannan yaqini mu musulmi muna fadi ba dan alfahari ba cewa abinda muka sani na cewa Allah ya fadi manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan annabawan farko mu ba tantama muke ba mun tabbata an fada da ba a fada ba Allah ba zai fada mana cewa ya fada kuma labarin hakan ba a Bible muka samu Old Testament ko a New Testament mun same shi ne a maganar Allah Allah ne ya gaya mana ya fada ko bai fada ba da yake siffanta mu'minai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke bin sa suratul a'raf aya ba mu labari yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indakum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ما هو كنت نسو الله سيقول لك humul mufliqun daga kunga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sa da annabtarsa da tabbatar cewa an fadi labarin sa a cikin Taurat da Injila mu ba mu san wannan wai saboda mun bincika Injilar mun gani ba mu san wannan saboda mun bincika Taurat mun gani ba ko kun gane wannan abun ya mu'mine yawa imanin musulmi an yi bezin din sa ne akan wannan abin da Allah ya faɗa domin in kai baka yarda da wannan zancen ba sai ka je Bible din ka duba Old Testament sai ka yi bincike ka gani sannan zaka yarda da wannan zancen to kana da matsala musuluncin kama baka yarda da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata dole ne ka yarda cewa akwai sawa'un ana yanzu dake hannun yahudun akwai ka gani ko baka gani ba kun gane zancen ko ba gane ba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da su waɗannan mutane bisa wannan yaqini shi ya san cewa su din sun san shi din annabi ne kuma an fade shi a cikin littafin su ko sun yi inkarin haka ko ba su yi inkari gashi wannan yaqini ne ai kun san fasara wannan ai ba sai an fasara muku ba alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyya waɗannan da suke bin ar-rasula manzan nan annabin nan al-ummiya yace shi kibar ambaton wannan abun a gurin nan kun sani ko ba ku sani me yasa aka ce al-ummi al-ummi wanda ba rubutu yake ba ba karatu yake ba kafin zuwan al-qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana rubutu ba bai kasance yana karatu ba me ya fa'idar sanin haka dan kore tunanin cewa Yahudawa da Nasara Yahudu da Kiristoci suna tsammanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labaran da yake fada dangane da Annabi Ibrahim dangane da Annabi Musa mulkin Annabi Sulaiman da Annabi Dawud sauran annabawa da ya ambata Ibrahim da ƴaƴansa da zuriyarsa abai da su Annabi Nuhu Shu'aibu Salihu duk da ya ambata musamman ma dai waɗanda suke na banu Isra'ila wanda yake zaka iya samun labaran su a cikin Bible su sun dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ya haɗu da wani malamin Yahudawa ne ya bashi wannan labaran kwana nawa suka haɗu da wanda suke da'awar ma cewa an haɗu da shi shi yasa suke makalkalewa cikin rubuce-rubucen da Yahudawa suke suke makalkalewa waɗannan ilimin gangano cewa a tafiyar sa zuwa Syria ya haɗu da Busra ya haɗu da wane ne ya haɗu da wane wannan kissa ta Busra in an bi isnadi bata ma tabbata ba in an bi harkar isnadi bata ma tabbata ba haka ba wani abun dogaro bane abu a ce Waraqat ibn Nawfal dan uwan Khadija ya je wurin sa shi ma ya tabbata bai san da zancen sa ba sai da aka yi masa wahayi da yazo yace ai irin wannan abun haka yake zuwa annaban da muka sani da haka ba abun sa yaji ba a ranar ya ji a wurin sa da yazo yake gaya masa daka ba magana ce ta a zo a dauko irin waɗannan abubuwan ba labarin da Allah ya bayar a cikin Al-Qur'ani da kyansa da zubin sa da tsarkin sa da gaskiyar sa yafi karfin irin abin da zaka samu a cikin Bible duk abin da ka karanta zaka ji haske da ke cikin Qur'ani da gaskiyar Qur'ani da nasa da kuma kyan zubin maganar da asalar ta da take kama zuciya to ba dama ka kwatanta da abin da kake ji wanda rubutun dan adam ne da wani shaci fadi wani ma mafarki ne yazo ya rubuta aka tattara aka hado aka ce Bible aka ce waye aka ce waye amma Al-Qur'ani kun ga mu musulmi ta hanyar Qur'ani muka san Annabi Ibrahim ba a Bible ba a Qur'ani muka san Annabi Nuhu a Qur'ani muka san Annabi Isma'il a Qur'ani muka san Annabi Ishaq a Qur'ani muka san Yaqub shine Isra'ila a Qur'ani muka san ƴaƴan Annabi Yaqub we have never read the Bible sannan a ce ta nan muka sani kuma Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta nan ya hado mu cewa ku rika ga inda gaskiyar take sam ba haka bai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kina jawo muku wannan maganganun ne dan mu ji cewa shi fa musulunci a tsaye yake da kafarsa baka buƙatar waɗancan abubuwa na binciken mun za ka yi bincike na am yana da kyau don ƙarfafar jan hankalin yahudin ne da kiristan su karɓa amma ko babu wannan binciken na littattafan su to yaqinin dake cikin qur'ani ya ishe ka ka gane shi a qur'ani gaskiya ne sakon da yazo da shi gaskiya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne allah ne ya aiko shi ba a san shi da karatu ba kuma sai da ya shekara 40 a garin su ba a taba ji ya karanta ba ai ko idan da karatu ne ya taba haduwa da wani malamin yahuda akan hanya ana zuwa tun shekara yana shekara 25 yake zuwa siriyan aje kasuwancin adawo inda da wannan labarin haduwar da zai gayawa wani ya rike ya haddace amma bai taba fadin mala'ika ya zo masa ya matsa jikin sa ya ce yi karatu shi ta hanyar karatu aka biyo masa sanan aka biyo masa ba a rubuce aka zo aka bashi ilimin ba wahayi ne Allah ya kimsa masa aka turo mala'ika irin yadda yake aiko mala'iku mala'iku suke zuwa ko mala'ika jibrilu musamman ala wajhi khusus zuwa ga annabawan Allah to da yazo da wannan to shine sirrin fadin wannan al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahu to wannan zancen waye ko ku sani wani ku da ke da bai zancen Allah a ina ne cikin al-qur'ani Allah ne yake gaya mana cewa su yahudu da nasara yajiduna zalika maktuban indahu suna da wannan a rubuce a wurin su fit taurati wal injili a cikin at-taura da injila da haka yanzu dan Allah dan kana tattaunawa da wani mai yahudi ko wani kirista sai ya dauko bible sai nuna maka old testament new testament budo mun nuna mun in an buda ba a gani ba kai kuma sai ka tsaya kana wani kokonto Allah ne fa nan ya faɗa ya ce su din ana magana akan waɗancan sun sani sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan sa a ciki maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf daga siffofin sa gashi yana umarni da abun alheri kuma yana hani daga mummunan aiki yana halatta musu tsarkakan abubuwa wanda su a nasu shari'ar ma wasu abubuwan duk da masu tsarki ne an haramta musu kun san babu shari'a mai wahala irin shari'ar yahudi da annabi musa zo da ita wasu daga cikin shari'o'in da dan tauri-taurin dama da tsananin Allah ya tsananta amma sababi su suka tsananta wa kansu sai Allah ya ce to ku je sai aka tsananta musu kuma sai aka bar su a haka suka yi ta shan wahala to zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta musu abubuwan da aka tsananta musu nan an sauke kaza an sauke kaza an sauke kaza inda suna son rahmar Allah ga kansu da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman dai waɗanda suke na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ganshi sun zauna da Muhammad din nan Muhammad sun san shi Muhammad mu yanzu abin da muka karanta a cikin alqur'ani ne da abin da muka karanta a hadisai da littafan sira an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma muna da yaqinin mun yi imani da shi mun tabbata su kuma fa sun zauna da shi sun makoshi sun kai masa ziyara ya shigo inda suke kamar da zamu ji a wasu daga cikin abubuwan da zan ambata mana yanzu daga mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa a Madina mu'amala ce ta kafa hujja bisa yaqinin tabbacin cewa ya san su din sun san cewa shi annabi ne wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kan mu lokaci mai yawa a wannan wa yadau anhum isra'um wal aghlal allati kanat alaihim kuma ya sauke musu wahalhalun su da kukumi da aka sanya musu a wuyan su allati kanat alaihim sai Allah ya ce fal ladina amanu bihi da haka waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu kun gani suka bi hasken da aka saukar tare da shi ashe ba ƙarya ya zo da ita ba ba a gun wasu daga cikin malaman su ya jiyo ba nurun unzila ma'ahu haske ne da aka saukar tare da shi an aiko shi aka aiko shi kuma aka saukar masa da wannan haske alladhi unzila ma'ahu to sai ce wadanda suka bi shi ulaika humul muflihun haka wannan gargadi ne fadakarwa ce jan hankali ne wa'azi ne ake musu su da suke da rai a wancan lokaci su ji su yi imani da shi al-imam al-bukhari ya rawaito daga ata ibn yasar yace radiyallahu anhu yake cewa na hadu da abdullah ibn amr ibn al-as Musa Abdullah bin Amr bin Al-As yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da inaya da riwayoyin ahli kitab to shine yake cewa na hadu da shi inji Abu Abin Yasari na hadu da Abdullah ibn Amr bin Al-As fa qultu lahu yace sai nace da shi sifatu bin an akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wannan fa daga sahih al-bukhari ke karanta mun ji aya daya daga al-qur'ani to ga hadisi kuma na sahih al-bukhari ba daga bible bane an fahimci abu yawa kuma sahabbai ne suka ruwaito ata ibn yasari yake tambayar abdullah ibn amr ibn al-as ba ni labarin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura qala sai yace ajal ma'ana na'am shine ajal wallahi yace na rantsa da Allah innahu lamawsufin lamawsufun bi ba'd sifatihi fil qur'an yace lalle an siffanta shi ma'ana a cikin at-taura da wasu daga cikin siffofin da Allah ya siffanta shi da su a cikin al-Qur'ani Allah madauki ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira ko suratul ahzab to shine ya ci gaba kuma sai ya dauko wasu daga cikin nassoshi wanda yake akwai su a cikin at-taura Abdullah ibn Amr ibn al-As yake karantawa sai ce daga cikin abin da ya gani ya ci gaba bayan wannan akwai riwa akwai mana wata ayar da ta zo aka faɗi wannan ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira sai kuma ya ci gaba ya ce wa hirzan lil ummiyyin kai hirzi ne mai kiyayewa ne ga al-ummiyyin wato al-ummar da suke ummiyai anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma manzo na ne sammaituka almutawakkil na baka sunan mutawakkil laysa bifaddin kai ba mai tsanani bane wala ghalidin ba mai kaushin hali bane wala sakhabin fil aswaqi kai ba mai kururuwa bane da ihu a kasuwa bin daga sauci ba wala tadfa'u bis sayyi'ati kuma in an maka mummuna baka ramawa da mummuna wannan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya mana a cikin at-taura daga wa Abdullah ibn Amr ibn al-As yace walakin ya'fu amma shi mai afuwa ne wa yaghfir kuma yana gafartawa walan yaqbid Allah wa lam yaqbidhu Allah alla ba zai karbi ransa ba hatta yuqima bihi al-milla har sai Allah ya tsaida addini da shi al-millata al-awja karkatacciyar hanya sai Allah ya miƙar da ita ta miƙe ta tsaya kuma Allah yayi wannan ko bai ba Allah yayi Allah yayi karkataccen addini na masu bautar gumaka Allah madauki ya miƙar da shi mutanen suka yi imani suka dawo suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutanen da kowa yana da gunkinsa da yawa a gidansa amma suka zo suka yi watsi da su suka kokkona su suka rugurguza su suka koma bautar Allah shi kadai kuma duk a idan waɗannan yahudawan suna kallo har yazo ya ci nasara akan waɗanda su suke hada kai da su su rinjaye shi amma Allah ya ba shi nasara akan su har yazo ya karbe garin Makka ya zama shine mai iko akan Makkan da Madina da Taif duk suka zama karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idan yahudu tun suna da rai duk wannan menene ishara ce Allah ya musu to ya ci gaba yake cewa a bi an yaqulu la ilaha illa Allah har sai da suka ce la ilaha illa Allah fa yaftah biha a'yunan umya da wannan kalmar la ilaha illa Allah ya bude idanuwa waɗanda suke makafi wa adanan summa da kuma kunnuwa da suke kurame wa quluban gulfa da kuma zukatan da suke cikin kufe duk Allah ya bude su ya sanya musu haske na imani al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan wannan shi ma kun ga ba daga ina ba ba daga Bible ba in ka je nema a Bible ba za ka samu ba to kun kace za kai kokontan Qur'ani da hadisai saboda wai ka duba a Bible babu Bible wai sai maka Bible shine maganar Allah wannan Bible da ake gani the old the new testament maganganu ne na wasu na'am akwai wani abu na gaskiya a ciki na guntun abin da ba a shafe an bata shi ba amma babu wani mai yaqini a duniya da zai tabbatar maka cewa abin da yake cikin waɗannan maganganu cewa Allah ne ya fade su duka wannan babu zancen haka sannan qali muqarifa da hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i duk dan ya nuna maka yaqinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ko dake kaman nayi tsallake wani abu a can da yake gayawa yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake magana da yahudu a cikin hadisin da shi ma al-Imam al-Bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi magana da yahudawa ku ji irin abin da yake so ku gane shine zama yayi da su na kafa hujja shi yana magana ne da mutanen da suka san shi waye wata rana yake fada musu yace ya ma'asharal yahud ya ku yahudawa in ji fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sahih al-bukhari yace wailakum kai canku ittaqullah ku ji tsoron Allah mana ku kiyaye Allah fa wallahi na rantsai muku da Allah alladhi la ilaha illa hu wanda babu abin da ya cancanta abauta masa sai shi kadai ku ji ba annabi ne yake rantsuwa shi ya rantsi cewa innakum la ta'lamuna anni rasulullah yace na rantsi da Allah wanda babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi ni ina da yaqini na san cewa ku kun san cewa ni manzo ne na Allah haqqan haka ya fada anni rasulullah haqqan wa anni ji'tukum bi haqqin kuma cewa ni nazo muku da gaskiya kun gani ashe abin da nake fada shine cewa yana magana ne da mutanen da su sun san cewa shi annabi ne ba magana ce ta cewa magana da ku zo ku tattauna sai an yi debate da waye da wannan mutane ne da sun san waye shi sun zauna da shi sun tabbatar cewa shi ne annabin da Allah ya aiko abinda ya hana su imani da shi wannan hassadar cewa ba daga cikin banu Isra'ila ya fito ba shi yasa suka kafirce ba su karbe shi ba daka kai baka jiran wani abu na debate da wata tattaunawa sannan kai samu yaqini akan wannan mas'ala din shi yasa sai shi fa aslimu wallahi ku musulunta ya kafa musu hujja ko bai kafa ba ya kafa musu hujja al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi Auf ibn Malik al-Ashja'i shi ma ya rawaito yace in talaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa ana ma'ahu wannan kuma Ibn Hibban ya rawaito a cikin sahihinsa Malam Albani ya inganta wannan riwayar a cikin at-ta'liqat al-Hisan da yayi aiki akan Sahih Ibn Hibban yana cewa shi Auf Ibn Malik al-Ashja'i yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa ana ma'ahu ina tare da shi hatta dakhaltu al-kanisa dakhalna kanisata al-yahud yace har muka shiga cocin yahudawa ma'bad wurin da suke bauta ba dan su yi bauta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga bauta wa Allah a gun bautar yahudu ba ya shiga ya tattauna da su ya kara kafa musu hujja a Madina yawma idihim kuma ranar idin su fakarihu dukhulana sai suka kyamaci mu shiga ba su yadda mun shiga ba فقال صلى الله عليه وسلم سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي معنى بس شغن با سنزو قفر daga baya sai yace da su ya ma'asharal yahudiya ku yahudawa aruni kununa mun 12 rajulan mutum 12 a cikin ku yashhaduna alla ilaha illa allah wa anni rasulullah kununa mun mutum 12 kawai a cikin ku da suka yi imani da cewa Allah shi kadai shine abun abauta ma abun wanda ya cancanta abauta masa shi kadai kuma ni manzo ne na Allah in kun yi haka yuhbitu Allahu an kulli yahudiyyin tahta adimis sama al-ghadab alladhi ghadiba alaihim Allah zai bata fushin da yayi ga dukkan wani bai yahudi da yake bayan kasan nan a cikin ku in an samu mutum 12 su fito su yadda la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ismi kuma na ba ku tabbaci fushin da Allah ya yi da duk wani bai yahudi da yake raye a karkashi a kasan saman nan wato a wannan kasar ko ina yake a duniya to Allah zai dauke wannan fushin lalle ba a taba yin hasarar irin bai yahudi ko wanda ya samu wannan chance din da fa wanda ya laifin da wanda bai ba duk a ba su labarin cewa an yafe wa hatta iyayensu akwai kuma kan ce duk wanda yake da rai kai yanzu tunda dama zancen wanda yake da rai ne a bayan kasa yanzu gaba ɗaya fushin da Allah ya yi da su Allah duk ya dauke zai yafe musu in suka in aka samu mutum 12 da suka yadda da Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah bayan sun yi shaida da shahadatu alla ilaha illallah to wannan hadisin mu tsaya nan kansa gobe za mu karasa shi saboda an nuna lokaci ya kure gaba daya kuma maimakon mu gama zancen sa da gaggawa gara mu bi shi a hankali mu kammala mu fahimce shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja akan waɗannan mutane da ya zauna tare da su hujja ta shari'a hujjar da ba ta da abin da za a iya tunkuɗe ta hujjar da da an karɓe ta sun yi amfani da ita da sun tsira amma suka hasa suka yi hasara ba su karɓi wannan tayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ban Allah kima dai gobe sai mu dora akan wannan hadisi kuma mu ji sauran abin da zai biyo baya dangane da halin waɗannan mutane da irin hasara da suka yi Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan imani da la ilaha illallah da Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tsayawa kuma akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.